去领地有一重生。他说啊可以你去努力，他说啊
可以你去努力，
他说啊他三岁呀这个，他说啊他三岁，
他说啊可以你去努力呀。
Ya masu jin mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako. Kuma shirin wannan makon mun kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar sayar da kayan gwari dake jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya.
Ba wata matsala, sai dai abubuwa da suna da tsada yanzu.
To kamar yanzu tumaturin nan da naga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne?
Eh da dai lokacin da abubuwa suke da sauki 1,500 ne ko 1,200, amma yanzu da yanayin abubuwa rayuwar yau da gobe 2,500 2,300.
Kan fargaba muke kwana kansa muke tafi. Gwanna dai kowa ya ga yayi kokari to ya kara.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasarmu.
Jihar Imo dai jiha ce da ta sha fama da tashe-tashen hankulan ɗan bindiga a baya-bayan nan. Kuma ina tare da shugabannin ita wannan kasuwa. Daga farko dai bari mu fara ji daga shugaban ita wannan kasuwa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Tairu Isaka Chama, Live Market Palm Produce Association.
Kamar ya za ka yi bayanin irin sana'o'in da aka yi a wannan kasuwar?
To, sana'an dai ga su nan muna ta yi. Mun kai yau gobe ce ba kasuwa, amma haka dai muke hankuri. Kuma Allah dai yana taimaka muna, muna don samu don kwambai da muke kasa bukatunmu da shi. Kowa ya san yadda yanayi ya ce, cada ya shiga ko ta ina. Yanzu gwarin nan da muke yi, da muna ɗaukar 12 tayan natural na muna ɗauka su 500,400, amma yanzu har miliyan ɗaya da 200,000 muke ɗauka. To shi ne dalilin da kaya ya tashi. Matan ma dai sai da a hankali. Ko sun je mu ma da mun ka dauka motoci nan muna zuba musu kudi muka zo nan sai mu dora akan farashi. To saboda dai rai dai bai zauna bai ci abinci ba, matan kuma suna iya kokarin su suna guza-guza dai yadda dai muka kasa farashi su ma dole su hankura su dauka su gaba da su.
Tafiya mai ya rayuwa take kuma ya kasuwancin yake a nan jihar Imo?
To nan jihar Imo dai alhamdulillah zamu ce tunda muna da rai, muna da lafiya mu. Kuma hukumomin Imo State iya kokari, mu kai mu yan arewa sun yi muna.
To kamar idan aka ce jihar Imo wani zai ce wani sansani ne na tashin hankali. Ku ya kuke gudanar da harkokin kasuwancin ku, misali akari da kungiyar nan ta IFOC da ke rajin ballewa daga Najeriya ta kan saka dokar hana fita na ranakun Litinin.
To yanzu dai duka dai hankuri dai muke muna lallaba akan rayuwa dai. Mu da kanmu mun fito dai, za mu fito dai mu yi roƙon Allah, ko mun fito da rayuwarmu ko za mu koma dai mun bari komai ga Allah, don ba mu zauna cikin gida ba mu ci abinci ba, shi yasa muna fitowa. Kuma agogon da yake faru nan mu da kanmu muna gansi, amma inda Allah ya azumi tun dole kai hankura da shi, kuma ka kiyaye dokoki. Mene dokoki? Ka dinga gararan ba aka ce ka rice kanka, mai kasa ma yana tsoron abun sa kai ko don an ce ka rice kana gararan ba yadda kaga dama kaga komai zai iya faruwa kan mutum.
Wannan kasuwanci ce amma da kuke yi, misali kuna da wata fargaba ne misali kan abubuwan da suke faruwa?
Kan fargaba muke kwana kansa muke tafi. Gwanna dai kowa ya ga yayi kokari to ya kara.
Wani kokari gwamnati
ta tsaro din, don ba a ce ba mutane kaman sa, amma agogon da yake ya kan tsaro kowa ya gane. Hausawa ka ce dambu ya yawa bai jin mai, ko me aka ce din?
Kuma da la shugaba a gefe na kuma na dama ina tare da wani da ke cikin ita wannan kungiya. Allah bari ka gabata da kanka.
Sunana Salisu Umar Bebeji, wanda aka fi sani da Salisu Oscar, kuma ni ne sakatare na Farm Produce Dealers Association Imo State Chapter.
Ya za ka bayyana alal misali irin kalubale da kuke fuskanta a wajen shigo da waɗannan kayayyaki daban-daban?
Wato labi da wakar kalubalen da muke fuskanta wajen shigo da wannan kaya, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lami da mutum ne zai tilori daga Kano ko Sokoto ko Zaria, Lagos 5,000 za ta kai ka, amma nan sai ka ba mutum kuɗi naira 100,000, kuma ana cewa ƙasa ɗaya muke, kuma babu inda wahalar nan da tashin hankali ke tashi. Lami da sai ka baro umu ne da ka zo Asaba, daga Asaba zuwa Imo duk za ka kaje wajen 80,000 ma.
Kamar ban ka tsirin washin ka ba sakatare, shin su wane ne kuke baiwa waɗannan kuɗin?
Babu wani jami'an gwamnati, produce ne, ɗan produce ne. musamman na shigowa Imo din nan sai ka aje wajen 30,000
kamar masu karɓo kuɗin haraji
kenan dan da Allah na sa ya sa mun san da kai wannan furu da sai mun zo maka darasin din da muka karɓa na baya a bige ya zama evidence to prove
to kamar wannan shine ke sa kayan suna tashin goron zabi suna tsada kenan sakamakon kuɗaɗen da kuke kashewa
zami da shine mana kana ago kana kanin onta amma ba za ta biyu ba sai ka zago ta wori ka biyo ka bullo a hoda an biya ma sannan ka shigo ilele ka tawo imu kuma duk fa wannan dagayen da zaka yi da fuskar shi naira 50,000 ba 60 da 45 ne ma amma nan sai ka riko 100 amma ka duba ka gani irin yadda mutanen su suke zuwa su miƙe kafa a Sokoto in ka je Emiya haya kin su miƙe kafa a sabon garin Kano
to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne yake zo muku ta ganin sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu ga ni bangaren wani wuri inda ake sai da kayayyaki kama daga albasa tattasai tumatur da sauransu har da ma busasshen tumatur
sunana Zahra Jimi Abdullahi
ya zakai bayanin wannan kasuwanci ya yake ga albasa ga tumatur ga busasshen tumatur ga tarugu ga da sauransu
gaskiya yanzu ba abin da zamu ce yanzu ne dai alhamdulillah amma da dai ya mun sha ta sosai
wace wahala kuka sha
eh to farko mun sha wuya saboda idan muka zo muka kasa kaya ma na abinci ma gagarin mu zai in mai abinci ta zo har kokowa ma yake yi iyayen gidan mu suna hakuri da mu suna ba mu kaya saboda mu raye wajen idan a ce ana lissafa asarar da ake daga shekara 5 ayo 4 zuwa yanzu gaskiya idan a ce lissafa ake ba karamin kudi a kashe ba
yanzu wani dadi aka girba
a yanzu har ga Allah muna jin dadi sosai sosai wallahi
hali yanzu kuma gane tare da wata mata ko kuma kallabi tsakanin rawunna wadda take wannan sana'ar
sunana Elizabeth Njoku
to ya zaki bayyana wannan sana'a da kike yi ta kayan gwari musamman a nan kasuwar kayan gwari da ke jihar Imo
ba wata matsala sai dai abubuwa ne suna da tsada yanzu ba kaman da ba
to kamar yanzu tumatirin nan da naga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne
da dai lokacin da abubuwa suke da sauki 1,500 ne ko 1,200 amma yanzu da yanayin abubuwan rayuwar yau da gobe 2,500 2,300
to me ya kawo tsadar rayuwa kamar tattalin arziki ne na duniya da ya tabarbare ko kuma rashin tsaro ne dake faruwa
da dai yanayin rayuwar yau da gobe ne ba dan da haka ne ba haka yake
to a gefe na hagu kuma na ga tarugu shi a kasuwancin nashi
daidai suke da wancan duk daya da wancan din
daidai
na tumatur din
to akwai batun tsaro da aka ta magana yana faruwa a nan kudu maso gabashin Najeriya kamar batun zaman gida na dole da yan kungiyar IFOL suke sa mutanen yankin nan suna yi kamar wannan ba wata fargaba bace ga ba zai kawo muku matsala ba ga harkokin kasuwancin ku
za a samu matsala amma dai yanayin environment din da muke da sai duk abin da yake faruwa dai mun ma muna so mu samu kuma zama kaman mun ma dai we are secured
to kamar me zaki ga ma duniya game da wannan kasuwanci me yayi miki ne
abubuwa da dama dai wanda ba zan iya fadan su ba amma gaskiya alhamdulillah mun samu
sunana Abdullahi Mustafa Bibi ni ne ma'aji na pump produce kasuwanci dai alhamdulillah sai dai matsaloli da muke dan faruwa da su wani lokacin yara yan daba za su zo suna tsara hanya duk inda mutum ya je sai sun rike mutum sai ba su 2,000 wasu 3,000 wasu 5,000 ma in baka baya ba wulakanci ko a doke ka ba da sunan wani rabano ba haka kawai suna karba da sunan kansu kuma hukuma tana kallon su ba wannan ya taba musu
kun taba kai korafe kuma zuwa yanzu wani mataki aka dauka akan korafe ku a waɗannan jihohi
to alhamdulillah mun taba kaiwa musamman a nan Imo State har gidan har ofishin IG na nan mun je kullun za a mana alkawari yau gobe har yanzu dai abun bai yi wakana ba
to jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa akai miki dole na wannan mako wanda muka tattauna batutuwa daban-daban amma da sashen Hausa na muryar Amurka da ya kawo muku wannan shirin ni Lamido Abubakar Sakkwato da na shirye shirin ke ce da ku mu kasance lafiya